Sashen Hausa na Amurka Amurka ke sauraro kan mita 13, mita 19, 25.31 sai kuma kan mita 60. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu ta gidajen radion amfani sarauniya Nomad Fara'a da Lol da kuma Niya ko kuma kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a matsakaicin wato a zangon FM. Sannan ana iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet wato yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Alfa Ahmed tare da sauraron abokan aiki daga birnin Washington DC ke farin cikin saduwa da ku a wannan dare na Alhamis. An bada rahoton cewar farashin shinkafa ya fado da kimanin kashi 30 cikin 100 a rana ɗaya tak a garin Gombe. Muna da rahoto kan wannan, sannan idan muka bude layukan mu ma za mu so ne mu ji daga gare ku ko yaya farashin kayan abinci yake yanzu haka da yake an fara samun amfanin gona a cikin kasuwanni. Yanzu ga nazar nan da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Gamayyar kungiyoyin ƴancin ɗan adam sun yi kira ga shugabannin kungiyar tarayya Afirka kan su watsar da magana janye mambobin su daga kotun hukunta laifuffuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne wani kwamiti daga cikin kungiyar tarayya Afirka ya bada shawarar fitan mambobin kungiyar daga kotun ta duniya, ko kuma in ce ICC a turanci. Har sai an yarda da sharuɗa guda uku. Ɗaya daga cikin sharuɗin shine bada kariya da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen Afirka tare da wasu masu riƙe da manyan mukamai. Kungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke da matsuguni a nan Amurka ce ta jagoranci tawagar kungiyar, inda suka bayyana bada kariya ga shugabannin ƙasashen Afirka ya saba kundin tsarin kungiyar tarayya Afirka, haka kuma ya yi hannun riga da ɗamarar murƙushe rashawa da kungiyar ta tarayya Afirka ke sanyi. Kungiyoyin kare haƙƙin sun ce baiwa shugabannin Afirka kariya baya cikin tsare-tsaren kotun duniya, sannan fitar da mambobin kotun a bar shi a hannun ƙasashe akan kansu. Gobe Juma'a ne wakilan kungiyar tarayya Afirkan za su zauna tattaunawa a tsauran taron na Majalisar Ɗinkin Duniya don tattaunawa akan wannan batu. A daren jiya Laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin Aleppo, wanda harin shine mafi ƙarfi da garin na Aleppo ya gani a wannan wata. Sa'o'i kaɗan bayan sakataren gwamnatin Amurka John Kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har-haren na jiragen sama. Tuni dai ƴan adawa suka zargi gwamnatin Siriya akan waɗannan har-haren, duk da dai jami'an gwamnatin ba su ce komai ba. Bayan waɗannan har-haren ne kuma ƙazamin faɗa ya ɓarke a gabashin garin na Aleppo. Harin jiragen saman ya kashe kimanin fararen hula 12, wanda hakan ya janyo matsalar karya alkawarin tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka kulla a matsayin masu shiga tsakani tun a farkon wannan watan. Kerry ya ce, idan dai har ana son yarjejeniyar tsagaita wutar da ke tangal-tangal ta ɗore, to lallai sai an dakatar da kai hare-hare da jiragen yaƙi, musamman a wuraren da ƙungiyoyin agaji ke ƙoƙarin kai abinci da magunguna. Kerry ya miƙa kukansa a babban taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ya bayyana buƙatar ƙaye da tashin jiragen yaƙi da cewa yana da matuƙar muhimmanci don kawo ƙarshen zubar jini a Siriya. To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan kwashe watanni ana kai komo, gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Afghanistan ta rattaba hannu akan ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da wata babbar ƙungiyar tsageru wacce take ta biyu a ƙasar, wadda ke ƙarƙashin jagorancin wani mai gujewa hukuma kuma mayaƙi da ya yi ƙaurin suna wajen aikata cin zarafin mutane da kuma laifukan yaƙi. Ana sa ran wannan yarjejeniyar ta taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ƙasar da yaƙi ya daidaita, da kuma fatan wannan zai baiwa sauran ƙungiyoyin tsageru ƙarfin gwiwar ƙulla irin wannan shiri. Wannan ita ce yarjejeniya ta farko cikin shekaru 15 tun da ƴan Taliban suka fara yaƙi a ƙasar, bayan dakarun haɗin gwiwa na Amurka suka tsige su daga kan mulki. Ƙungiyar mai suna Hizb Islami tana ƙarƙashin jagorancin Gulbuddin Hikmatyar, kwamandan da ya daɗe yana yaƙin sunƙuru, inda mayaƙansa a da suka yi yaƙi da tsohuwar tarayyar Rasha a shekarar 1980. Daga baya kuma suka yi yaƙi da ƴan Taliban kan jagorancin Afghanistan a mummunan yaƙin basasar da aka yi na shekarar 1990. Hanif Admar, mai ba da shawara kan harkokin tsaro ne, ya rattaba hannu akan yarjejeniyar tare da wakilin Hikmatyar Karim Amin a taron da aka gununa a kafafen yaɗa labarai. Wannan sasantawa za ta baiwa mai gujewa dokar damar dawowa cikin siyasar ƙasar bayan shekaru da ya kwashe ana hasashen yana ɓoye a ɓangaren Pakistan. Bayan babu wata matsala da aka fuskanta wajen yarjejeniyar zaman lafiyan, masu fafutukar haƙƙin ɗan adam sun hau tituna suna Allah wadai da Hikmatyar da irin ta'asar da ya aikata a baya. Hukumar zabe ta Venezuela ta yi watsi da kiran sake zaben shugaban kasa Nicolas Maduro a shekarar 2016, amma ta bar wa masu fafutuka tsige shi kofa a bude. Bayan zaman tattaunawa da mambobin jam'iyyar adawa, hukumar zaben ta bayyana cewar damar za ta iya kasancewa a kwatar shekara ta 2017, amma fa in har sai mutane masu katin zabe miliyan 4 sun rattaba hannu akan ta. Wanda yake son kaso 20 cikin 100 na masu zaben a kasar a cikin kwana 3 a wata mai kamawa. Gwamnati ta zargi shugabannin jam'iyyar adawa da karbar sa hannun bogi wacce ta ba su kaso 1 bisa 100. Labarin ya fito lokaci guda bayan direbobin bus da suka fara zanga-zanga akan titunan kasar saboda matsanancin halin da tattalin arzikin kasar ke ciki. Daruruwan direbobin bus ne suka cushe hanyoyin babban birnin kasar Venezuela wato Caracas domin neman ƙarin kuɗi da kuma kariya daga rikice-rikice. Direbobin sun bayyana za su ci gaba da zanga-zangar har zuwa ranar Alhamis har sai an biya su musu bukatunsu.
Labaran duniyar kenan aka saurara. Tumadalla, rahotanni daga garin Gombe na faɗin cewar farashin shinkafa ya faɗo ƙasawar was tsakanin jiya da kuma yau. Ga Abdulrahman Muhammad da cikakken bayani.
Bincike ya nuna cewar sanadiyar shigowar sabuwar shinkafa a kasuwa da aka shuka a daminar bana ya kawo sauƙin kuɗin shinkafar. Abdulhamid Muhammad, wanda aka fi sani da suna Ɗanladi Tula, shine shugaban masu fatocin shinkafa a jihar Gombe, ya yi ƙarin haske kan batun a hirata da shi ta wayar tarho.
Alhamdulillah, idan na yi shinkafa an samu sauki ba an kare farashi ba, dama farashin ne ba mu ka kara shi ba ko ba mu ka kawo shi ba. Wancan karon lokacin da ta yi tsada Allah ya kawo shi. Yanzu kuma a cikin ikon Allah komai al'amura ya canza, shinkafa an samu sauki ta saboda sabuwa ta fito.
Yanzu shinkafan nawa take?
Na'am, to ita shinkafa dai kala-kala ne. Akwai da ake sayarwa ana sai mata Jamila. Sai ta riko wace kyau. Ita buhunta a yau abin da ake sai da shi a Gombe ana sai da shi naira 25,000 sakamakon kwanaki kamar shekaran jiya ko kuma wata shekaran jiya ana sai da shi 37,000. Yau ana sayarwa 25. Akwai karama wadda bata kai ta ba ita kuma da muna sai da ta 27,28 zuwa 30,000. Yau ana sai da ta 20,018. Insha Allah nan gaba kadan muna ga cewa kasa da aka mace an samu sosai sakamakon an yi noman. Gwamnati ta zaya sosai ta tallafa wa jama'a an yi noma sosai an samu amfani. An samu amfani sosai insha Allah muna da cewa in Allah da gaba kadan kasa mace an samu da haka.
Wannan shinkafar iyakacin ta cikin garin Gombe ne ko kuma dai duka yankunan kananan hukumomin nan 11 ma haka ne?
Yau ne abun ya fara cikin garin Gombe nan headquarter nan fadar jihar kenan. Amma dai sakamakon abun da yake yayi damari ko ina an samu labari muna ga insha Allah ko ina da ko ina saukin ya ji a jihar Gombe.
To wannan farashi da yake ya sauko ƙasa na shinkafa dukkan masu sai da shinkafa ne abin ta shafa
ku? Mu da jihar Gombe kan ya shafi kowaye. Kowa da yake harkar shinkafa ko kana da mai tsada to ta yi sauki sai ka sayar, ko ba ka da shi ta shafe ka, kowa ta shafe ta bangaren mu ka jihar Gombe tun da tsadar shinkafa abun ya shafe shi.
Wato kamar mudu zai kama nawa kenan?
Mudun shinkafa yau dai abun da ake sayarwa a garin Gombe duk abun da ya zo naira 250. Wasu fararawa ma suke kara suna cewa yau shinkafa 250 wallahi ake ana sai a hannayen mutane.
Wasu mazauna garin Gombe da na tattauna da su ta wayar tarho sun shaida mini yadda suka sayi shinkafar. Ya nawa kuka sayi shinkafa yau?
Shinkafa yau yawa da ita ake a bawar kudi na 250, sannan kuma ta tuwo kuma naira 200.
Me ya haddasa saukan farashin nan?
Wallahi ubangiji Allah ne kawai kawo ba wasu sauki. Ni na siya ba wai ba ba wai ba, na siya shinkafa kwano 250 sai na zaba.
To shinkafan yar gida ce ko kuma ta kasan waje?
Yar gida ce, ga ta nan mai kyau don marabantar da yar gwamnatin ko buhu ne.
Sunana Shafiu Idris, shugaban matasa na cibiyar APC na Ayaba Gana Hot. Shinkafa ta sauka a Gombe saboda hannuma na je da kaina na siyo, saboda ko ina kawai ga talakawa ba masaka tsinke suna tafi suna ta sayan wannan shinkafa din.
Su waye suke sai da wannan shinkafa?
Wallahi bayan Allah ne kawai suka fito. Dan kwanaki ne girma gwamnan jihar Gombe ya kashe kungiyoyi, saboda kungiyoyi suna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo waɗannan matsaloli. Sai zamana mai girma gwamnan Gombe ya dakatar da kungiya, idan mutum ka kawo abunka za ka iya zuwa ka sai ka kawai ba sai ka kira layi biya ba. A yanzu maganan da nake gaya maka talakawa ne a Gombe dai ka yanzu ko ina ka je ka maganan kenan.
Yanzu dai ƴan ƙasa za su fara sa rai da yiwuwar al'amura za su daidaita ganin cewar kuɗin cimaka ya fara yin ƙasa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Wake na yin dada, gero na yin dada, shinkafa na yin dada, yanzu na warke ni ba zan ci tuwon hoda ba. Alike kudu ga sanarwa nan ne dan yi, a faɗa wa mutane shugabannin mu ya kamata duba batun mayin fetur zumuncin namu.
A gaida Abdulwahab, to kafin mu bude layukan mu bari mu so sakunne da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zannana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla mun bude layukanmu kuma kamar yadda muka bayyana, wato za mu soji ne daga gare ku kan yadda farashin kayayyakin abinci suke a garuruwanku. Akwai wani canji a farashin kayayyakin abincin nan ne cikin kwanakin nan ko kuma babu? Za mu faro daga Kaduna, wane ne kan layi?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wake magana?
Takwaranka ne Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahimu, yaya farashin abinci yau, nawa ka sayi mudun shinkafa?
A gaskiyar magana yau ban sai mudun shinkafa ba.
Amma ka sai buhun ne?
Yanayin yadda muke jin labari, gaskiyar magana ya fara sauka idan har aka kwatanta da kwanakin baya.
An kace ya fara sauka, kana nufin cewa nawa kaji farashin
abincin a kasuwanni ba kaman da ba, musamman kaga masara ya fara zuwa da doya da su dankali da sauran wasu abubuwa. Tabbas har ga Allah abincin yana sauki, kuma jama'a an yi noma matuƙa ba kaman kwanakin waɗancan shekarun da suka wuce ba, a ma noman sosai. Fatan mu dai Allah ya ƙara.
To mun gode kwarai a takwarana. Har yanzu muna nan a Kaduna, wane ne kan layi?
A
a sunana Abdullahi Lala Stella tashar mota kawo a Kaduna a Najeriya.
To Abdullahi, wani ƙarin bayani za ka mana game da farashin kayan abinci a nan Kaduna?
Eto gaskiya farashin kayan abinci musamman ainihin kaga kayan a ce gwari haka irin su tumatir su wane ne gaskiya yana arha sosai
saboda yanzu ana samun su sosai.
Yawwa, kuma kamar shinkafar mu na gida gaskiya tana da sauki dan yanzu a loka 400 ake sayarwa. To gaskiya kamar shinkafa na gwamnati gaskiya yanzu ba a siyanta saboda tana da tsada, amma sauran wanda muke nomawa a ƙasa to gaskiya a dai Kaduna gaskiya yana da arha sosai. To fatan mu dai ainihin wancan ma na gwamnatin shi ma zai sauko, kuma manoma da Allah su ƙara saukar da ainihin kayayyakin abincinsu. To in suka sauka za ka ga Allah yana sa musu albarka a cikin abubuwa. Fatan mu dai Allah ya ƙara saukaka Najeriya, kuma ya ƙara bunƙasa Najeriya da arziki mai amfani.
To mun gode kwarai da gaske Malam Abdullahi. Ina jin har yanzu dai a Kaduna ne, yau layukan Kaduna suke ta shigowa. Wane ne kan layi yanzu daga Kaduna?
Abubakar ne, Abubakar Baba Maryam.
Abubakar, me za ka faɗi kan farashin kayayyakin abinci musamman ma dai farashin hatsi?
Mun dai fatan mu Ubangiji Allah ya ƙara fitar da farashin nan, saboda gaskiya kwanakin baya abubuwan sun kama ni wannan.
Ya sauka ne yanzu, kaga alamar cewa ya sauka?
Labarin da muke ji muna ji ana cewa ya sauka.
Haka. To mun gode kwarai da gaske. Sai kiran mu na gaba daga ina ne? Daga Nasarawa. Wane ne kan layi daga Nasarawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Aminu alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Shu'aibu Zan, NTA jihar Nasarawa, alƙalin ƙungiyar mu da ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa.
A Malam Shu'aibu, akwai wani canji da ka gani a farashin kayayyakin abinci musamman hatsi?
To a kwanakin baya an ɗan samu canji a 'yan kwana gab kafin sallah ɗin nan.
Canji kamar yaya?
Hada-hada sallah ya zo, gaba ɗaya suka mai da farashin kawai ya mafi na da wani gurin yadda suke cewa.
Wato har yanzu ba a ga canji ba kenan?
Naje sayan shinkafa a kasuwa, aka ce min 150 ake sayarwa.
Ɗari nawa ban ji ka sosai ba, ka ce nawa aka ce maka nawa ake saidawa?
Aka ce min 350 kafin in je kenan. Amma da na ji sai kawai mutumin yake 400 ne babu rage. A hakan ma shi kaɗai yake sai da shinkafar, duk sauran babu sun ɓakwaye. Sai shi kaɗai an mai layi ana ta abun nan. Sai ya ga dama in lokacin ma in kai magana ma ya ga dama ya kalle ka. To a gaskiya zan ce an samu sauƙi, amma kuma gaskiya ba a samu ba.
To Allah Ubangiji ya kawo mana sauƙi. Mun gode kwarai Malam Shu'aibu daga jihar Nasarawa. Bari mu karkata mu tafi jihar Kwara. Wane ne a kan layi?
Mala Ibrahim.
Da Allah, ko za ka rufe rediyonka?
Na kake.
To wane ne ke magana?
Mala Ibrahim daga Kwara State.
Sunanka Mala Ibrahim ne? To takwarana, me za ka faɗa mana game da farashin wato kayan abinci a nan jihar Kwara, musamman inda kake, garin da kake?
To har mu ce mun gode ma Allah, gaskiya yanzu abinci ya sauko. A da muna sai buhun masara 15,500. A yanzu ko ya koma 8,000.
Ya wato buhun masara yanzu ya wato buhun shinkafa kace?
Na masara.
Buhun masara da kuna saya a kan 12,500 yanzu ya dawo 8,000.
Ya dawo 8,000 insha Allah.
Wanda ake saidawa 8,000 na ita wannan masarar sabuwar masara ce, ko kuma farashin kamar tsohon masara ce dai kawai saboda an samu sabuwar masara kasuwa ta faɗo?
Lalle sabon masara ne, tsohon masara ita ce 9,000.
Dubu tara, wato ita ma dai an samu sauki kenan, daga 15,000 ta dawo 9,000.
An samu sauki. Da ita ma 14,000 ne har 15,000 mun saya.
Wato dai an samu sauki sosai kenan.
An samu sauki yanzu.
Yaya batun farashin shinkafa a nan wurinku?
To shinkafa ma haka zalika, a da muna sayan kongo guda 500-600. To yanzu kuma mun koma 300-250.
250 zuwa 300.
Yes, haka.
Wato ita ma dai an sami sauki kenan.
Insha Allah an sami sauki.
To mun gode kware Allah Ubangiji ya ƙara kawo mana saukin wannan al'amari. Bari mu karkata zuwa jihar Kebbi. Wane ne kan layi daga Kebbi?
Assalamu alaikum, sunana Muhammadu Fukai.
Malam, ko za ka rufe rediyon ka yana sake dawo mana cikin kunnuwa?
Sunana Malam Muhammadu Fukai.
Me za ka faɗi game da farashin kayan abinci a nan Kebbi?
To mu dai a nan gefen ƙasar zu gaskiya muna fama da matsananci ga fannin 'yan kasuwanmu, domin abincin sai mu ji ya sauka ta wani fanni, amma ta nan gefen abun sai tsananta yake.
Tsananta kamar yaya?
Farashin sai hauhawa yake daga inda muka san shi.
Yanzu kamar ga misali masara da shinkafa nawa ake saida su a nan wurinku?
To a nan gefenmu dai shinkafa kana samun ta 500-600.
Haka
kwanin wake 500, a da kuma mun sai shi har naira 350 sati kamar biyu da suka wuce.
Wato kamar abinda kake faɗi shine cewa a cikin sati biyun da suka shige din nan wurinku kamar haurawa ta yake nan.
Kware haurawa yake sosai kuwa.
To Allah Ubangiji ya kawo mana sauki, Allah Ubangiji ya sa ya sabko. Bari mu je mu jihar Jigawa. Wane ne kan layi daga Jigawa?
Jibrin Isiyafu Jilasa, misali daga garin Oyo.
Malam Jibrin, yaya farashin kayan abinci yake nan wurinku?
Gaskiya muka a nan har ga Allah yanzu gaskiya muka da sauko mana ba. Inda yanzu shinkafa yau inda ma sai ka aune ta naira 700 kwano ɗaya. Hatsi sai ka aune shi naira 250. 270 ta ku har mun da har da cikin mace mu ga dan ba ga cikin da muke cikin nan.
Wato idan kace hatsi din nan kana nufin kamar ko dawa ko gero ko masara ko me kake nufi?
A gero mun ai ka san muna mun fi amfani da gero, ba wai mun amfani da dawa, kamar gero dawa ne muka amfani da shi, masara ma mun amfani da ita, amma a gaskiyan su ne mun fi amfani da gero. Shine naira 1000 naira 200 naira 70 kwano. Shinkafa yau innan ma mun aune ta naira 700.
Haka.
Kuma in kana son ka sai ka sai naira 1000 1011.
To Malam Jibrin, Allah Ubangiji ya kawo saukin wani abu, mun gode. Na jin kiran mu na gaba daga Nasarawa ne? Wane ne kan layi daga Nasarawa? Kana jin mu?
Ibrahim Usman ne daga Nasarawa State.
To Ibrahim Usman, ya farashin abinci yake na wurinku? Daga wani gari ne kake kira a jihar Nasarawa?
Daga yankin Rayawa na Daddare.
Yankin Rayawa?
Na Daddare.
Na Daddare, wato a nan ƙasar Nasarawa ko ƙasar Kebbi ko kuma ta wajen Agwanga?
Tun gari bayan lafiya, an kabar lafiya.
Yau wato ta wajen lafiya kenan. Ya farashin abinci yake nan wurinku?
Kai wajen mu sai dai hakuri fa, gaskiya wallahi muna cikin wani hali na tsadan abinci
har yanzu.
Wallahi har yanzu
babu wata alama ta cewa da yake gashi ana samun hatsi sabo da kayayyakin amfanin gona da yawa, musamman mata nan wajen lafiya din nan, ga doya, ga rogo, ga makamantan su, amma bai sauko ba.
Ina yanzu sai dai mu yi hakuri kawai dan tsadan.
To layinsa ya yanke. Masu sauraro, iyakaci abinda za mu iya wato karɓa kenan a yau. A kasance tare da mu a gobe.
Ga shirin muryar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Al'ummar duniya na fuskantar mugun kalubale daga yakin tafkin Chadi wajen murƙushe ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram. A wani hannu kuma ana ƙoƙarin taimaka waɗanda rikicin da ƙungiyar ta haddasa ya jefa rayuwarsu cikin tagayyara da suke buƙatar taimakon jin ƙai. A wajibin da ta yi wa hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya, jakadiyar Amurka a majalisar Samantha Power ta bayyana irin labaru masu susa zuciya da ta ji daga wasu mutane yayin da ta kai ziyara a sansanin 'yan gudun hijiran da suka arce daga rikicin Boko Haram. Ta ji yadda aka wawure kadarorin mutane daga gidajensu kana aka kone gidajen, an kashe maza da yara maza, an yi wa mata fyaɗe tare da sace mata da yara mata. Tace wajibi ne sojoji su ƙara ƙaimi a yaƙi da Boko Haram, inji Jakadiya Samantha Power. Kawancan sojojin ƙasa da ƙasa da suka hada da Dakaru daga ƙasashen Benin da Kamaru da Chadi da Niger da Nigeria suna taka rawa wajen inganta haɗin kai tsakanin ƙasashen da tsara shiri da kuma musayar bayanan asiri. Duk waɗannan ƙoƙarin sun haifar da sakamako mai kyau cikin ‘yan watannin nan da suka gabata, da suka hada da sako dubban mutane da aka yi garkuwa da su. An lalata sansanonin ‘yan ta’addan da dama tare da kwato kashi 75 cikin 100 na wuraren da Boko Haram ta mamaye a da. Jakadiya Power ta jaddada cewa yaƙi da Boko Haram dole ne ya mutunta ‘yancin bil’adam. Jakadiya Power ta yaba wa ƙungiyar Tarayyar Turai da Birtaniya dangane da taimakon da suka baiwa Dakarun haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa da ke fafatawa da ƙungiyar Boko Haram. Ta lura da taimakon da Amurka ta ba Dakarun na kuɗi dala miliyan 71 da taimakawa da masu ba da shawara da dabaru da kuma kayan aiki. Ta ƙarfafa ƙasashen da ke cikin Majalisar Ɗinkin Duniya da su ƙara taimakon da suke bayarwa a kan wannan ƙoƙarin da ke da mahimmanci domin murƙushe ƙungiyar ta’addancin. Bacin ƙarfafa sojoji bisa ga yaƙin da suke yi, kamata ya yi a ƙara mai da hankali a kan buƙatar taimako na jin ƙai, inji Jakadiya Power. Cikin shekaru biyun da suka gabata, Amurka ta ba da taimako na jin ƙai na fiye da dalar Amurka miliyan 281 ma ƙasashe da rikicin Boko Haram ya shafa, amma duk da haka akwai ƙarancin kuɗi. Akwai mutane kimanin miliyan 2,500 da suka zama ‘yan gudun hijira cikin ƙasashensu, wasu 150 an tilasta masu ficewa daga iyakokin ƙasashensu. Abin lura da shi shi ne, cikin masu gudun hijiran, fiye da kashi 90 cikin 100 sun samu mafaka ne da ‘yan uwansu. Wannan kuma shaida ce ta nuna ƙauna da soyayya da ke yankin, duk da mugunta da kisan gilla da ƙungiyar Boko Haram ta aiwatar. Yanzu ne lokaci da ya kamata al’ummar duniya su ƙara ba da taimako saboda agazawa waɗanda suke rayuwa cikin ƙunci a yankin tafkin Chadi. Lokaci ne na ƙarfafa ɗabi’u masu kyau domin a murƙushe shaiɗancin Boko Haram, inji Jakadiya Power. Wannan shi ne shirin mirar Amurka da ya bayyana ra’ayin gwamnatin Amurka.
Toma Adalla, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Kamar ya ƙungiyoyin ‘yancin ɗan Adam sun yi kira ga shugabannin ƙungiyar Tarayyar Afirka kan su watsar da magana janye mambobinsu daga kotun hukunta laifuffuka ta duniya. A watan Afrilu da ya gabata ne, wani kwamiti daga cikin ƙungiyar Tarayyar Afirka ya ba da shawarar fitar mambobin ƙungiyar daga kotun ta duniya, ko kuma ce ICC a Turance, har sai an yarda da sharuɗa guda uku. Ɗaya daga cikin sharuɗin shi ne ba da kariya da za ta hana gurfanar da shugabannin ƙasashen Afirka tare da wasu masu riƙe da manyan makamai. A daren jiya Laraba ne aka kai har-haren jiragen sama mafi muni a garin Aleppo. Wannan harin shi ne mafi ƙarfi da garin Aleppo ya gani a wannan watan. Sa’o’i kaɗan bayan sakataren gwamnatin Amurka John Kerry ya yi kira da a kawo ƙarshen har-haren na jiragen sama. Tuni dai, ‘yan adawa suka zargi gwamnatin Siriya akan waɗannan har-haren, duk da dai jami’an gwamnati ba su ce komai a kai ba.
Masu sauraro, da takardattun labaranmu ka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci, sai kuma gobe da safe don Allah kai mu ƙarfe 6 a gobe Najeriya da Nijar, Chadi da Kamaru, za mu sake komo muku ɗauke da wasu shirye-shiryen kafa. Wannan lokaci a madadin sauraro, abokan aiki Ibrahim Alfahamid ke cewa huta lafiya.